أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله من الله سبحانه وتعالى وجيا ديساك تارامو wannan rana ta litinin domin ci gaba da karatu da muke na sati sati na wannan littafi mai girma Hisnul Muslim yau na biyu ga watan Jumadal Sani hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallama 1441 wanda daidai da 27 watan 1220 kenan muna addu'a ta ko zikiri na 29 inda muka tsaya sati wanda ya wuce du'a iza taqallaba laylan addu'a ce wanda malai kawo idan mutum yana barci yayi barci can wani lokaci sai ya halka ya zai dan juya kenan misali a ce mun karanta can farko sunna annabi sallallahu alaihi wasallama bangaren dama ya sunnatar da cewa mutum ya kwanta bangaren dama kenan mutum sai ya barci ana nan can an juma kake so ka dan juya bangaren hagun to shine zikirin da malam zai kawo la ilaha illallah الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار wanda da ce ta sahabiya ko kuma ce cikin ummatul mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha idan mutun kenan zai juya sai ce la ilaha illallah الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار sai mutun ya juya daga wannan bangare zuwa wannan bangare yana ita ce sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya shafi juyawa lokacin da mutum yake barci wannan zai karantar da mu duk aikin da bawa mununi yake yi to ya dace zaman to ibada ce sallallahu alaihi wasallam kuma bai bar wani alheri ba guda sai illa ya karantar da mu shi sai dai wanda ya sani ya sani ko kuma wanda bai sani ba bai sani ba ko kuma wanda ya sani yayi kasala ya kasa yi kun ga wannan ba karamin kulawa bace sallallahu alaihi wasallama yake game da al'umma shi hatta lokacin da zaka juya ba wai wajen kwanci ba wajen kwanci ga suna azkar diyawa wanda makaranta to kenan daga nan zaka juya ka koma wannan bangare misali a ce daga dama zuwa hagun ko kuma hagun ta gaji zaka saki komawa bangaren dama to sai karanta wannan addu'ar addu'ar kenan ma'anar babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wanda yake shi kadai al-qahhar kuma wanda yake mai rinjaye babu wani wanda zai yi wani ƙarfi wanda zai gagari ubangiji subhanahu wataala Allah shine gagari kowa rabbus samawati wal ardi ubangijin sammai da kuma qassai ma bainahuma da abin da yake tsakanin sama da ƙasa al-aziz Allah shine mabuwayi al-ghaffar kuma shine mai yawan gafara kana kaga idan mutu yi haka sai Allah ya gafarta mishi zunuban shi addu'a ta 30 malai kawo du'a'u al-faz'u al-faz'i fi an-nawm addu'a take magana idan mutun ya furgita a cikin barci waman buliya bil wahsha da mutumin da aka jarabe shi da kadaitaka kuma shi kadai ne a wani gida babba ko kuma wani gida wanda yake ba cikin gaci da bai tare da jama'a zai iya jin tsoro ko kuma mutum yana barci wani mahulki wanda wannan mahulkin ya husa mana ya tsoratar da shi fazi'a to malam shine zai kawo mana irin azkar kin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar a'udhu bi kalimatillahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun kina wannan ita ce mutun zai karanta lokacin da ka tsorata ko kake wani wuri kai kadai wani daji to kada ita ka tama yawa sai karanta irin wannan addu'ar Allah zai kare ka daga shedan na mutun da aljani a'udhu bi kalimati llahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun kana mutun sai wannan addu'ar bi iznillah Allah subhanahu wa ta'ala zai kare shi kenan kamar kace ina neman tsarin Ubangiji subhanahu wataala da kalmomin shi waɗanda suke cikakku mana duk wata ta kalma ta Ubangiji subhanahu wataala kana neman tsarin kamar kana tawassuli da ita me kake neman tsari kana neman tsari daga hushin Ubangiji subhanahu wataala ghadabihi wa iqabihi da kuma irin kamu da yake yi na azaba wa sharri ibadihi kuma kana neman tsari da kalumin Allah attama daga sharri na bayin Allah kenan koda mutane ne dadi da kari kuma wa min hamazati shayatin da kuma irin abubuwa da shedan suke sama mutane kuma abubuwa na waswasi ko abubuwa na cutarwa ko abubuwa da mutum shedan ya shiga jikin mutum irin yanda sai an karanta mishi Qur'ani domin shedanin ya fita to wannan duka cikin hamazatu shayatin kenan Allah sai ya kare mutum da irin wurin da mutum zai kasance shi kadai ko kuma wurin da misali wani gida ne ya jima babu kowa kongo ne wani zai shiga to irin wannan addu'o'in ne mutum ya kamata ya karanta domin kariya da Ubangiji subhanahu wataala sai Allah ya bashi kariya a ƙarshe kenan wa ay yahdurun kenan shedani na mutum shedani na shedan karan kanshi Ya Allah ina neman tsari da kalmominka da a ce su halarci su zo inda nake. Kana kana neman kariya a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Addu'a ta 31 ma yaf'alu man ra'a ru'ya aw hulm. Me ya kamata yayi mutumin da yana cikin barci yayi maholki. Ko kuma yake ma'ana dai ru'ya da hulm abubuwa ne ma'anar su kusan guda ne sai dai suna shan bambanci malamai sai suka kasa zamu gani a gaba idan ya zamanto na kirki ne sai ya zamanto ru'ya in ya zamanto na banza ne sai ya zama hulm to duka dai kamar kalmomi ne wanda ma'anar su guda ne a takaice to sallallahu alaihi wasallama sai karantar in kaga wani abu mummuna a cikin maholkin da kake to shikenan sai kai tohi a hannunka na hagu yanfusu an yasarihi salasa kenan sai kai tohi a bangaren ka na hagu so uku yasta'izu billahi minash shaitani wa min sharri ma ra'a salasa marratin da abin da ka gani a cikin mulkin wanda yake na tsoro ne namun daji ne ko kuma wani hurgici ne ko wani rikicin duniya ne kenan shi wannan abun tohin da zaka yi in ka ci a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ka ci Allah yana neman tsarin ka daga abu kaza irin abun da ka gani a cikin mulkin sai ka toha bangaren ka na hagu kenan sai kai haka so uku haka ya dace kai to a cikin kuma azkarkin mala ya kawo ladabin mutum idan yayi abun da ya gani a cikin mulki sai ya kasance na kirki ne ko ba na kirki bane kenan in ana zancen a'udhu billahi to abun ba na kirki bane ana neman tsarin Ubangiji daga shaytani to la yuhaddisu biha ahadan kuma mutum kada ya sake ya ba wani labari in dai mummunar abu ka gani to kowane ne kakka ba shi labarin wannan mulkin sai ka rike abun a zuciyarka sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama shine kawai sai kai tohi anan bangaren ka na hagu so uku ka rika neman tsarin Ubangiji da abin nan da ka gani wanda yake na tsoro malati wal hadisu bi tamamihi cikon shi wannan hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama annabi yake cewa iza ru'ya min Allah ay ru'ya min Allah wal hulm min ash-shaytan yanan in an ce ru'ya abin da mutum zai gani ita ana nihin daga Allah take zawwa yanan wani abu ne wanda Allah zai saka dace da shi na alheri wal hulm min ash-shaytan shi kuma hulm shi ma duka mu a Hausa kusan duka maholki za a ce kenan sai dai a ce maholki na alheri sai a fassara shi da ru'ya maholki wanda yake mara alheri sai mu ce al-hulm to shi daga shaytani sai annabi ya fa iza ra hadukum shay'an yakrahu in dayan ku ya ga wani abin da yake ki kenan mahalkin ba na kirki bane wal yanqus an yasari salasa marratin sai mutun ya tohi anan bangaren shi na hagu so uku ai iska iska zai fito daga bakin ka da dan yawo yawo da dan miyau kadan to iza staiqaza idan ya walka wal yata'awwaz billahi min sharriha fa innaha lak tadurru sai mutum ya nemi tsarin Allah da sharrin abin da ya ganin in dabba ne in mami ne in ka san sunan shi ma sai ka kama sunan shi koda mutum ne dan adam in dai mawalki ne na furgici to idan kai a uziyan zaka ya kama sunan abin ka ce Allah ina neman tsarin ka daga abu kaza kenan so uku sai ka towa bangaren hagu wata ruwaya ta shi wannan hadisi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ar-ruhu ya salihah min Allah duk idan mutum ya mulki indai ta kirkice to wannan daga Allah fa iza ra'a ahadukum ma yuhibbu in dayan ku yaga abin da yake so a cikin mulkin fala yuhaddis bihi illa man yuhib to kakka ba da labari sai wanda kake so daga cikin masoyanka zaka zabi wanda zaka ba su wannan labari na mulki wanda kai wanda mawalki ne na abun so abu ne ka gani mai kyau to gaggawa maki yinka labari sai masoyinka wanda yake na kusa da kai wa in ra'a ma yakrahu fa la yuhaddis bihi in kuma abin da ka gani abu ne mara kyau to wannan shi baka ba da labari kwata kwata shi ba a ba da labari mara kyau sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wal yutaffil an yasarihi salasan wal yata'awwaz billahi minash shaitanir rajim min sharri ma ra'a fa innaha lan tadurra yace sai mu yayi tohi a bangaren shi na hagun so uku yana mu tsara ubangiji da abin nan da ya gani a cikin mulkin yana ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim daga Allah yana neman tsarin ka daga abu kaza wannan da na gani kuma kada ka sake ka bada labari da shi to addu'a ta hudu ko kuma idan muka diba waɗancan sai muga kaman yana daga cikin ladabi ko kuma addu'a ne ba zikiri bane zahiri kaman ladabi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantarwa idan mu kuma saba canza jimawa muka ce idan an ce zikiri abu ne mai wadin gaske kan mu dauke shi sai abinda mutum zai yi na subhanallahi walhamdulillah ko wasu addu'o'i da mutum zai yi su kadai ne zikiri a akwai zikiri wanda yake da aiki wanda duk abin da zaka yi ka sa a tunaninka shin Allah ya ce in yi ko kuma ya ce ka in yi wannan shi ma zikiri ne kuma wani aiki da zaka yi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya saka kuma a lokacin da zaka yi kowane aiki kana tunanin mi annabi ya ce in yi to wannan shi ma duka suna cikin zikiri to shine idan kuka dibi tunda zikirin da ya ce idan mutum ya mulki zai toha nan hannun shi kaga wannan duka ladabin ne la yuhaddisu biha ahadan wannan shi ma duka yana daga cikin ladabin ne sai shi ma wannan na hudu wanda ya kawo ya tahawwalu an janbihi allazi kana alaihi in misali kana hannun dama kana barci sai kai mulki mara kyau to idan kai wannan addar sai ka juya ka komo wannan bangaren na dama in kuma a dama ne kake ya hagun ne kake shi dai duk bangaren da kai mulkin da shi to ka juya ka sake wani bangaren daban yaran kamar ka juya shi abin da yake tare da ka sai kuma na biyar ya qumu yusalli in arada zalika sai tashi misali ka ace ko da raka'a biyu ne ka tashi kai lokacin da kai wannan mawliki mara kyau ko kuma lokacin da kai wannan mawliki mai kyau in mai kyau ne sai ka roki Allah ya tabbatar ma da alherin da ka gani kana idan mara kyan ne sai ka roki Allah ya kare ka daga sharrin shi wannan abin da ka gani da cikin wannan mulki malam sai ya ce amma in arada zalika wannan in mutun ya so ne kana kamar nurun ne ala nur mutun zai kara wata daraja ce akan darajar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar na ladabin mulki idan mutun ya gani to sai cikon shi hadisi na Abi Hurairah radiyallahu ta'ala wanda yake cewa yaqumu yusalli in arada zalika sallallahu alaihi wasallam yace idza qtaraba az-zamanu lam takad ar-ru'ya muslim takdhib واصدقكم رؤيا اصدقكم حديثا صلى الله عليه وسلم ya ci in lokaci ya lokaci zamani ya zamani to sai kaga kusan in dai mumuni ya maholki to sai kaga kawai ta zama gaskiya to sallallahu alaihi wasallam sai yace wanda yayi ku gaskiya a cikin maholki wanda yayi ku gaskiya a magana kenan mutum latijo da ake cewa ba latijo bane tsuha mutum mai tsaye da magana guda wanda baya ƙarya to irin wannan sai kaga in dai maholki to sai ya tabbata sai annabi ya ce wa ru'ya muslim juz'un min 45 juz'an min an-nubuwa ita kuma maholki na mumuni mai imani to kamar a kasa annabta 45 sai a dauki wani dan yanki daga ciki mana kenan abu ne mai daraja gaske wa ru'ya salas sai annabi ya ce kuma maholki kusan zaka samu iri uku akwai faru'ya saliha bushra min Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace wani lokaci Allah sai ya sa mutun yayi mulki mai kyau sai ga irin abubuwan da kake so ko kuma Allah ya ma abu kaza ya maka abu kaza ko kai mulkin gidan aljanna ko wani abu da kake sa a ranka kana so shi na alheri ne to sai annabi yake to in Allah ya sa kai wannan mulkin to kamar bushara ne Allah ya maka cewa zai sadaka da shi wannan abin da kai mulkin shi yace wa ru'ya tahzin min ash-shaytan ana samu wata komo halkin sai ga kaman akwai abu wanda zai bakanta rai na shaydani ko kuma shaydan ya zo ya bakanta ma rai ya tusa maka wani abin da in ka tashi ma a yinin dai kawai ba daidai ba kake lahiyar kalau amma kana tunanin wancan abin kamar kai ka ce da gaske ne sai annabi cewa ru'ya mimma yuhaddisu al-mar'u nafsuhu kuma lokacin ana samun mawalki kawai abinda kake tunani ne misali ka ci shinka da wake baka sha ruwa ba tana wa kai mawalki rijiya kana kulhu ruwa kana sha ko kuma ka kwanta kana jin yunwa sai kai mawalkin an kawo kwanoni an yi abubuwa dai to akwai wasu wani mawalkin wani abu ne ka sa a ranka ka kwana da shi to shikenan sai ga tunda tunaninka da shi ka kwana to kawai sai zuciyarka ta baka ta rika baka labari abubuwa kaza abubuwa kaza sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa fa irra ahdukum ma yakrahuhu falyuqim falyusalli wala yuhaddisu biha nafs wala yuhaddisu biha an-nas sai annabi ce in mutun yaga irin wannan maholki to sai ya tashi in dai abinda baya so ne ma yakra to ka tashi kai raka'a biyu in son samu kamar yadda malaji kuma wala yuhaddisu biha an-nas kuma kar ka sake ka ba mutane labari idan baka san ba abin da zai yi yana yawa wani shi yana da irin wannan kambun baka ko kuma abubuwa waɗanda suke na marasa kyau na al'ada ko kuma irin halaye nashi kai kuma ka bashi labari zai cutar da kai ta wannan bangare na mulki ko kuma irin wanda suke mawalki kawai sai su gudu su je wajen wani malam sai su ce malam nayi kaza nayi kaza sai malam shi kuma ya faɗi ra'ayin shi saboda babu wanda zai yi mawalki a yanzu tafsiri na mawalki akwai littafai da ake yi na fasara mawalki wasu ma har da harshen Hausa haka wanda ga abu kaza kaza ne wanda to wanda duka shashi faɗi ne kawai babu wani dalili takamamme wanda za a ce abinda ake faɗin gaskiya ne lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama yana fassara ma sahabban shi mawalki saboda annabi sallallahu alaihi wasallama kenan yana da abin da yake da dogaruwa da shi shine wahayin Allah ko da ya fassara misali a ce bai yi gamankatar ba to wahayi zai iya zawa ya daidaita ya seta to amma yanzu mutum sai da ya fadar ayin shi in ba ga wani abu in dai hori ne ko mai haske ne sai a ce an abu alheri wa ga wani abu baki wani abu dai mara tsoro sai a ce a wannan abin sharri ko kuma yadda ake a ce ko mutum ya ga makaho ko ya ga kuturu ko irin dai abubuwan da kawai hodi ne ake yau da gobe har suka zama kwakwalwar mutane to kenan ka ga nan sallallahu alaihi wasallam yana kashedi kenan ko da ma maholki kai mara kyau wanda zai tsorata ka haka gudu ka jira shi kuma sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ba kowa labari to kaga kenan ba da labarin zai iya haddasa maka wani abu kuma ga an kauce ma sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama wanda zaka bada labari wanda kai kuma abin so ne a ciki kuma shi ma annabi sai ya ce kakka ba kowa labari sai wanda kake so ka nemi cikin mutananka wanda kake ganin abidanka ne sai ka ba su labari malaki cewa haza in atat ru'ya ghayru muqayyada amma idza kanat muqayyada fa qawluhu ar-ru'ya yakrahuha aw qawluhu ar-ru'ya salasa fa hadha yarju ila istimal al-arab wa la karahata fihi wallahu a'lam kana magana akan wajen ru'ya da hulm ko kuma ru'ya saliha ru'ya tahzin shaytan ko ru'ya tuhaddith bi nafs mar malaki nan a harshen larabci ma kusan abu guda ne yanda larabawa suke aikatawa kenan nan wanda suka bambanta in an ce hulmu to shi daga shaydan ne in an ce ru'ya shi daga Allah ne kenan dan abubuwan manganu diwar larabawa suka zuwa haka nan amma bai hana a aikata wannan akan wancan aikata wancan shi ma akan gudan kusan abu guda ne to sai manzo sallallahu alaihi wasallam a can cikin hadisin nan da yake cewa izaktaraba zamanu lam takad ru'ya muslim takzib can da yake in lokaci lokaci sai kaga irin muhalkin da mumuni yake sai kaga ya zama gaskiya malai shi abinda kake da shi almuradu idza qaraba zamanu an ya'tadila layluhu wa naharuhu wa qila idza qaraba waqtul qiyama kinana ne in kiyama ta kusa kamar zamani shekaru sun tahi kiyama ta kusa ko kuma irin yanayi na zai kaga lokaci da dare da yini kusan daddare ne lokuta yau kana yin abu kaza sai ga kawo magarba magarba can juma isha ta yi can juma asuba ta yi lokaci yana ta wucewa to ai wannan lokacin sai ga ana duk wanda zai mulki in dai mutum ne mai gaskiya wanda mutum ne mai bin dokokin Allah bai ƙarya da yawa ko kuma bai ƙarya gaba daya to wannan in yayi mulki kawai sai ga ya zama haka sai kaga an yi wani abu kana zamne ka riga tunanin ko aina ne ka taba jin labari ko kuma aina ne ka taba gani ashe mahulki ne to shine sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wasadakum ru'ya wasadakum hadisan to ya kuma Allah kusan cewa wanda ya yi ku gaskiyan mahulki shine wanda ya yi ku gaskiyan magana idan wannan ya sai gadar mana da gaskiya me dace mutum ya hudu magana wanda bata dace ba malaki zahiruhu ala itlaqihi fi kulli zaman لأن غير الصادق في حديثه يتطرق الخلل إلى رؤياه كيرون مال سي تي اكوري لوكاتي ني دم متوم دا بي غاسكيا تو سي كا سامو وانا رشن غاسكيا ا cikin muhulkin shi kuma kenan zai iya muhulkin ma na wani kala daban tunda makareci ne yazo yace kaza yayi muhulki alhali kuma ba haka bane to kaga wannan duk yana daga cikin illar malaci wa hikayatu iyahu wa qila إن هذا يكون في آخر الزمان عند الانقطاع العلمي وموت العلماء والصالحين ما ليش وانا أنا سامن شني لوكو چند إدم كياما تقصى إلمي يأي كران متى نبع كراتو سي مغانا درعي وما يزمن تو معلمي سنا رسوا دكما والصالحين دكما متى نكيركي دوان دكنا لسنا دكا چكين علامو علامو تاشن كياما malamai su yi kadan mutanen kirki su yi kadan babu ilimi kawai sai kowa ya ta wadin ra'ayin shi to a wannan zamanin ne sai ga cewa an aka samu mutumin kirki dan su kadan ne to da yayi wani mawulki kawai sai ga mawulkin ya zama haka Allah ya kare mu Imam al-Khattabi yake cewa hadhal hadith ta'kidun li'amal ar-ru'ya wa tahqiq manzilatiha wannan hadisin Imam al-Khattabi ne daga cikin manyan malamai yake bayani cewa shi wannan hadisin yana ma'ana tabbatar mana da lamarin ru'ya kamar mulki da mutum zai musamman ta abin kirki to kuma idan mutum ya tashi yayin sallar nan ya roki Allah Allah mu roki sarki zai ya tabbatar mai da shi kuma ya kasance mutum ne mai gaskiya kenan kaga dan ka samu gajiyar mawalkin ka wanda yake mai kyau sai mutum ya sa maka kanshi lalle ne ya ga zaman to mai gaskiya ne shi wa kunu ma as-sadiqi wasu daga cikin malamai sai suke cewa ma'anar shi wannan hadisin annar ru'ya ya'ti ala muwafaqatin nubuwa kenan kamar yadda ka san annabta take gaskiya ce irin magana da annabi zai hudi gaskiya ne to wani lokaci sai ga mulki ya zama haka na bayan Allah na gari sai malamai suka ce li annaha juz'un baqin minan nubuwa, kamar tunda an rihi annabta daga manzo sallallahu alaihi wasallam babu annabin da zai zo, to yanzu kenan sai ya zamanto wannan mulki da za a yi sai ya zamanto mulki ne eh ma'ana abu ne wanda yake na gaskiya, to amma dole ya zamanto mutum ne mai gaskiya, mutanen kirki ko kuma mutum ne mai ilimi, ba irin yadda ya shahara ba yanzu sai mutum ya ce ya yi mulkin annabi sallallahu alaihi wasallama, ya ba shi wani ruwa ko ya ba shi wata addu'a ko ya ba shi wani magani, sai mutane su yi ta zuwa suna zawa yana ta amsa kudinsu, to waɗannan mafi yawa kawai ne suke suna son abin da yake hannun mutane, amma sai su biyo ta hanyar addini don sun san mutane imaninsu da addini yana da yawa. Addu'a ta 30 na
shi kuma sai in ai wani abu ne sai ka tuna sai ka kuma kayan mulkin abin nan kafin
ayi, eh shine kenan bayanin da muka irin su ne kenan ru'ya sadiqa,
shi kuma addu'a za a yi bayan ka tuna ai sai
da kirki na kirki inna kirki ne inna kirki ne kai da Allah subhanahu wataala ya tabbatar da shi, in ko na banza ne daman baka da alaka da shi da kai da auziya da kai da shi tun lokacin da kai shi kuma ai lokacin ya wuce, idan tun lokacin da kai sai ka toha a hannunka na hagu suna yana faruwa so da yawa mutum sai ya ga wani abu to ashe ka taba mulkin shi wani lokaci haka sai ka kuma wani abu ya faru, to suna daga cikin irin waɗannan abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari
dangane da mulkin mummuna.
Yana
yana iya kasancewa daga Allah ne mutum yayi mummunan wani abu kuma abin ya kasance
na
abin da yake na
idan ya zamanto sadiq ne yana yawa sosai,
kenan bai ta ɗaya da zuwa
ga abin ta ɗaya kamar zuwa yayi kyakkyawan ba, saboda ai duka bangare biyu ne, bangare shi hatta mutumin kirkin kenan zai iya yi, shi yasa manzo sai karantar sai mutum ya adda ya kore shi dan kai ya faru kenan, kamar mutum ya rena roman kariya Ubangiji subhanahu wataala ya kare shi, amma idan Allah ko ya kaddari hataman sai ya abku kenan jarabawa ce Allah zai mishi, duk da kasancewar shi mutumin kirki Allah zai iya jaraba shi, kuma ma duk lokacin da mafiya mutum yayi kusanta Ubangiji madaukakin sarki to Allah ya yi jaraba shi don ya ga yaya da gaske ne ko kuma, shi yasa annabi yake cewa ashaddu bala al-anbiya summa al-amsal, hadisi ne ingantacce, annabi ya ce waɗanda aka hima jarabawa annabawa sai annabawansu kenan darajarka tana ƙara ƙaruwa, Allah yana ƙara jarabawa ka don kuma ka ƙara haƙuri kuma ƙarin daraja, to kuma in shaidan ya sa ka saki shi kenan ya hudda ka daga cikin masu rabo. Du'a'u qunutul witr addu'a ta 32 lokacin da mutum yayi shafa'i da wuturi a cikin wuturin, idan mutum zai addu'a addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar, wuturi shine guda mara kenan, ko shi kadai kai kasala ta kama ka ko kuma kai shafa'i su in aka ce shafa'i su ne biyu kenan, kai raka'a biyu sai kai wuturi kenan ya zama uku, kai raka'a hudu to waɗannan hudun shafa'i ne, kai raka'a shidda, kai takwas, kai goma to wannan dukkan su wuturi ne, wannan shafa'i ne, in ka ƙara ɗaya shi kenan ya zama wuturi. To Aisha ta karantar annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce a cikin Ramadan ko a wajen Ramadan bai wuce raka'a 13 ko 11 kenan, sai mutum ya yi biyu ko kuma mutum ya yi hudu da sallama guda, kai raka'a hudu a jere kai sallama ɗaya, kai raka'a hudu a jere takwas kenan, wannan duka ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi. To idan ka zo ƙarshe sai dai malamai sun bayani bayan rukuyi ko kuma kafin rukuyi, amma dai wanda mafi yawa malamai suka rinjayar shi ne bayan mutum ya yi rukuyi kawai, kana ƙarewa wannan sujjada zaka ci, kana ƙare ita addu'a, ita ce faɗan manzo sallallahu alaihi wasallama Allahumma hajjini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini sharra ma qadait فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. حديثنا حسن عن علي shi kan manzo sallallahu alaihi wasallama cikin Hassan da Hussein Hassan kenan wannan ita ce mutun ya kamata yayi sunna wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama karantar kamar ka ce kenan ya Allah ka shiryar da ni cikin waɗanda suke shiryayyu ne Allah ka sani a cikin su ya Allah ka kuma sani ma'ana lahiya cikin masu lahiya kuma Allah ka jibinci al'amarina cikin waɗanda kake jibintar lamarinsu kuma Allah ka muni albarka abinda cikin abinda ka bani yanan dukiya ce ko lahiya ne ko ilimi ne ko mulki waqini sharra ma qadait ya Allah ka kare ni sharrin abinda ka hukunta dan Allah ya kaddara abu kokin Allah zai kaddara maka ma abu wanda yake mara kyau Allah ya karbi addu'a ka ko sai shahi maka yamhu Allah ma yasha wa yusabbit fa innaka taqdi wa la yuqda alayk ya Allah kai ne kake hukuntawa ko babu wanda ya isa ya hukunta ya ce maka kaza zai innahu la yazillu man walid ya Allah wanda ka jibuci al'amarin shi ba zai walakanta ba wala ya'izzu man 'adaita ya Allah kuma wanda ka mara kake kin shi to ba zai zamanto ba mabuwayi wani mai daraja ko kuma matsayi tabarakta ya Allah arbakatunka sun yawaita wa ta'alaita kuma ka daukaka yana addu'a ce wanda mutun zai yi ta a cikin wuturi me ake cewa in dai ba wani nasi bane kamar wata magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yi kunutu kayan ku yi rukuyi ko kuma kunutu za ku kayan ku dago daga rukuyi to wannan duka nan ne ake samun sabani kenan malamai kowanne kamar yana aiki ne da fahimtar shi kenan duk wanda mutun yayi babu wani me ake cewa wani laifi tunda duka malamai sun yi bayani akan su
saboda aksari wasu masallatan zahiri ba su yi kafin su kai daga sun yi da fadiya sun yi sura
sai ya ta kuma sai ya rukuyi kenan ita dai abin da ya muhimmanci a ce mutum ya samu kokarin da zai yi ta in ya je a wuturi wuturi na kullum ba inda ba kasala ba ta samu mutum ko ka asirta sai ka yi asirta wadda halshenka a motsi yake sosai in kuma misali a ce kuna iya yin jam'i ne kenan shi wannan kaga ya zama dole ka bayyana saboda ɗan bayan su rika cewa amin kana yi suna amin amin musamman irin sallar dare da ake ta cikin azumi wanda ake yin jam'i ko kuma mutum da iyalin shi a gidan shi da yaran shi in Allah sa famin shi suna da yawa ya iya zaburar da su ya karantar da su ya horar da su ya sa musu sai ya zama kamar jikin su koda sun girma koda yara ne sai su da kwata kwatawa
kamar tasawa daga rukuni ko ba
ne to bayan rukunin dai shine abin da malamai suke ganin kamar ƙarin hujja zai cewa waccan magana ma akwai ta na kafin kai rukuni sai kai addai sai kai rukuni kuma in ka dogara da rukuni sai kai sujada
idan za ku yi da rukuni ma a nake nan ka zo wata wannan na wata ai da nan kalma
ne zai sai ta sauya ba damiri kenan misali inda jama'a ne Allahumma hdini wannan kaman kana nihin ni kenan Allahumma hdina zaka ci shi mana hadaici wa afini sai ka ce wa afina kenan kuma na ku duka ne jami'i wa tawallani duka sai ka ce na wa tawallana wa barik li wa barik lana fima atait wa kini kenan wa kina sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man 'adait kenan nan duka wannan ba wani canji kenan lamirin ne dai zai sauya ba adda ta biyu kenan duka cikin wuturi daya cikin wuturi اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي sana'an alayk anta kama athnayta ala nafsik hadisi na ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu kenan nan mutun yana neman tsaro ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya yarda shi akan hushin shi kenan Allah kada kai fushi da ni ka yarda da ni kuma Allah ina neman yahiyarka da rangwamenka da gafaraka akan azaba da kake ya Allah kuma ya Allah ina neman tsarin bana da kai game da azabarka fa'udhu bika min la uhsi sana'an alayka ya Allah bazai iya kididdige irin yabon da nake maka ba kenan nan kamar Allah subhanahu wa ta'ala mutun yana iso wajen ubangiji anta kama asraita ala nafsi ya Allah kamar yanda mana kai yabo ga kanka wannan kamar abu ne wanda yake kenan budaddiya اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك kenan sai mutun ya gama da ita wacce Allahumma ajina fi man hadait bana kenan mutun zai bada lokaci isheshe yayi addu'a dan Allah subhanahu wataala ya amshi addu'oyin shi addu'a ta uku ta wuturi Allahumma iyyaka na'budu ولك نصلي ونسجد وإياك نسعى وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك wanda shi kuma asar ne daga Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala ya Allah gare ka muke bauta gare ka muke sallah muke sujada kuma gare ka muke zuwa ya Allah maraukin sarki kuma gare ka muke gaugawa da hafiz wajen bin umarninka da aikata aikin da kai umarni ya Allah muna neman muna kaunar rahmarka ya Allah muna tsoron azabarka dan azabarka ya Allah game da kafirai mai iske su ce za ta riske su ya Allah muna neman kariyarka kuma muna neman gafaranka kuma muna maka yabo duk wani yabo wanda yake na alheri ne ya Allah ba mu kafirce maka kuma muna imani da kai ya Allah kuma ya Allah muna kankan da kai zuwa gare ka kuma muna barin duk wanda ya kafirce maka ba mu da alaka da shi yaro ita ma sai mu ce karanta a wuturi kuma mal ya takaita ana amma duk wata addu'a da mutun zai yi na ganin daman shi ayoyin qur'ani ko kuma wasu addu'o'i da sai nan manzo sallallahu alaihi wasallama ko kuma wasu addu'o'i wanda zai iya yi shi karan kanshi ko da da halshen shi mutun zai iya yi Allah subhanahu wataala yana jin shi ya san halshen shi kuma zai karba mishi ko da Hausa ba ko da zawarmanci ko da barbarci ko da tubanci ko da hullanci duk halshen da mutun zai yi wasu malamai suka ce ko a sujada mutum zai iya yi da halshen shi kana bukatar wani abu baka san addu'a shi ba da larabci kuma baka iya yin larabcin kenan sai kai da halshenka kana neman tsarin wani abu baka san shi ba a larabci baka san addu'a shi ba kenan sai kai shi ka hodi wa ubangiji subhanahu wataala sai Allah ya karba maka azzikru aqiba as-salam min al-wutr kenan idan mutum ya kare ya wuturi yayi sallama subhanal malikul qudus salasa marrat wannan subhanal malikul qudus sai mutum ya maimaita so daya so biyu so uku mala sai ce wasalisu yajharu biha wa yamuddu biha sautahu yaqul rabbil malaikati war ruh kenan na uku subhana Al-Malikul Quddus Subhanal Malikul Quddus na uku sai mutun ya daga murya Subhana Malikul Quddus Rabbul Malaikati war Ruh kana sai mutun ya daga murya sosai in yazo na uku to wannan hadisi ne na sahabin Manzo sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman ibn Abras ya ibn Abs radiyallahu anhu du'aul ham wal huzn malam kuma ka addu'ar da take magana akan alhammu kamar mutum ya riga bakin cikin wani abu wal huznu ko kuma mutun ya rika bagin cikin wani abu zai zo kamar wasu suna wasu malamai suna fassara alhammu abinda wani abu ya wuce Allah ya kaddara maka wani abu mara kyau kana bagin cikin ya akai wani abu ya faru haka shi kuma huzun abu ne wanda kana tunanin abu kaza in yazo ya zai kasance kullun zuciyarka tana raya maka kana jin ba dadi don mutum ya samu halin shi ya samu kanshi a cikin wannan halin to wannan addu'o'in da malam zai kawo mana su ne ya kamata mutum ya karanta sai Allah ya kawo mishi waraka a zuciyar shi Allahumma inni abduk ibnu abdika ibnu amatik nasiyati bi yadik madin fiya hukmuk عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي kana mutun sai ya karanta irin adda ka same ka a cikin bakin ciki kullun bakka da wata annashuwa bakka da wata walwala ba ta tare da kai kullun zuciyarka kamar na tusa maka wani kuttu to sai ka yawaita karanta ita wannan adda kamar kana cewa ya Allah ni bawanka ne kuma ya Allah dan bawanka dan baiwarka ya Allah kenan kamar ga iyayenka kenan duka bayan Allah ya Allah dukkan abin da zai yi zan yi a gare ka kai yake ya Allah yana hannunka kuma hukuncinka ya Allah shine yake hukuntuwa a gare ni kuma duk abin da ka kaddara ya Allah adalci ne kenan ko abu mai kyau ne ko mara kyau ne kenan mutum sai ya sa kadariya ta ubangiji ya san cewa adalcin Allah yana cikin wannan wa asan takahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asan tubu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya ce mana ta rayuwa kai dan adam kana son wani abu amma sharri kai ta nacewa Allah ya hana ka kai ta nacewa kana ta'adda Allah ta tabbatar muku kaza sai Allah ya ki baka ashe Allah ya san sharri ne a gare ka shi yasa ya hana ka to wannan duka yana daga cikin hikimar Ubangiji kuma yana daga cikin gajiyar da mutumin da yake yawaita ta'adda yake samu in baka yawaita ta'adda kawai sai kana roƙa sai Allah ya miƙa maka ashe sharri ne a gare ka kuma Allah ya ce wa sa takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wani abu baka san shi Allah banna san ka sai Allah ka ka karin da abu kaza sai ga kawo abin ya zo to ashe wannan shine alherinka to kaga wannan duka ba mu sani ba wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu ya Allah ina roƙonka da duk wani suna wanda ka sama kanka sammai da bi nafsa ko kuma ya Allah sunanka wanda ka sabgar da shi a cikin littafanka ya sabai dukkan littafan dinga daga wanda Allah ya sabka har zuwa alqur'ani littafi na ƙarshe ko kuma ya Allah sunan da ka sanar da wani daga cikin bayinka ko kuma sunan da ka koye shi a wista asarta bi fi ilmi al-ghaibi indak mana kina akwai suna wanda Allah bai huddo da shi a cikin littafi ba ba a sanar da kowa ba to ya Allah kenan wannan sunan ma ina roƙonka da shi ya Allah anta ja'al qur'ana rabi'a qalbi ya Allah ka sanya qur'ani shine horin cikin zuciyata to kaga kenan wannan ma'ana babban abu ne game da Qur'ani babu abin da zai kore maka bayin ciki abin da zai kore ba duk wani abu da yake na damuwa kamar karatun Qur'ani in mutum yana yawaita karatun Qur'ani na daya zikiri ne karanta Al-Qur'ani abu na biyu kore harafi lada goma mutum yake samu abu na uku karanta Qur'ani kuma wukaya ce kamar kariya ne duk wani shedani ba zai kusance ka ba kana karanta Qur'ani bari ma wanda shaitani ya shige shi Qur'ani ake karanta mashi dan shaitanin ya bar shi to sakacin mu yake samu mana abubuwa da yawa kaga matsayin mu na musulmi a ce mutun zai kula da karatun Qur'ani to abubuwa da yawa mutun zai huta daga cikin su irin abubuwan da kai zaka samu na damuwa sai Allah ya yi maka irin abubuwa na shaitannai mutun da aljani sai Allah ya kare ka da su wa nura sadri ya Allah ka sa Qur'ani ya zama to shine hasken zuciyata ya Allah kuma ka sanya Qur'ani ya zamanto shine abin da zai zamanto jala zuciya ta zamanto haske duk wani bakin ciki ya gusa wa zahaba hammi kuma duk wani kuttu da yake zuciya ta ya Allah shi ma ka sa ya mana ya tahi dalilin alqur'ani to wannan addu'a ita ce mutun ya kamata ya dace ya daga karantawa lokacin da kake cikin damuwa kada ya zamanto mutun ya jaje kawai yake kamar da mafi yawa yanzu haka muke in mutun wani abu mummuna ya same shi maimakin yaje ta zikiri a kawai sai dai ta jaje ya ga ma wannan su kuma bayan Allah kowa ma ta kanshi yake duk abin da ka gani ga wani ba shi ba kanshi Allah ya bashi ko kuma abin da Allah ya amshi na wani kada kai zamanin wai wani a Allah shine yake in kaje kai ga kai ma bawon Allah bai kara maka komi bai iya kuma an kwana ka da komi in dai Allah ya kaddara to kenan sai ka zo ka dogara da wanda shi yake badawa shi yake hanawa shi yake sa bakin ciki kuma shi yake sa waraka to gaskiya musamman mutumin da bai da alaka da Ubangiji kada ya taba tsammanin zai samu waraka na zuciya damuwa so da yawa muka tunyi tunani kudade da mutum zai samu shi zai sa zuciyar shi ta zamanto mai lafiya ce sa'ada nafsiya ko kuma mutum ya samu wani mulki sai ya ci ainihin shikenan na huta ko kuma mutum a wani ilimi ne yake so ko kuma wani matsayi ne shikenan sai ya gani shi ko bai san ba wanda bai da alaka da jin dadi na dan adam sa'ada nafsiya sai ga mutum a turai bai rasa ba komai da gidan shi da motar shi da aikin shi da komai amma bai hana ya shiga daki ya rataye kanshi babu wanda ya sani to ya rasa sa'ada nafsiya ma'ana kenan shi dai yana da damuwa amma ya rasa menene ya damar da shi to kudi ne kake ganin shi zai sa jin dadi yana da kudin mulki ko yana da mulkin ko yana da komai yana da shi amma bai da kwanciyar hankali kenan zikirin Ubangiji subhanahu wataala shine zai ma sai kaga zuciyarka ta zomanto zuciya ce budaddiya zuciya ce mai haske zuciya ce wadda bata da damuwa ala bi zikrillah tatma'innul qulub da zikirin Ubangiji ne zukata suke samun nutsuwa amma balu ba zaka san ana firgita ba sai lokacin da Allah baka kudi ba za ka san ba a zaman lahiya ba sai lokacin da Allah ya baka mulki ba za ka san ba ana gogoromaya sai lokacin da Allah ya saka cikin irin wannan abubuwan na kuɗi ne ko na mulki ne ko kuma neman wani matsayi da sauransu za ka san ashe a duniya ma akwai abubuwan da ake yi amma inda za ka yi zikirin Ubangiji ka dogara kai kana'a da abin da Allah ya baka sai ga zuciyarka ta zama lahiya lau ba sai ka sha kwaya ba za ka yi barci akwai wanda kuma ya ji motsin musu a gidan shi sai ya dauko bindiga yana ta wange-wange ya bude taga yana haska amma kai kuma sai kai kwance har da sale ba har gobe saboda kai baka amshi na kowa ba kuma babu a wajenka kuma kai ba kowa bane bawan Allah ne to saboda haka kenan zikirin Ubangiji subhanahu wataala zai kawo maka kwanciyar hankali to wannan duk abin da muke tunani mu wanda shine kwanciyar hankali musamman mutane na zamani yanzu kawai shi wani ma bai cika kallon mulki ba ko da ba kawai kuɗi mutane gani suke komi kawai in dai mutum yana da kuɗi mulkin ma ya sun maida shi ma sai da kuɗi in menene sai da kuɗi in menene shi yasa ga mutane an haukata kuma duniya take kashe mutane sai ka nema idan Allah bai kaddara ba za ka samu ba to kenan me zai sai wannan kuttun shi yake kashe mutane wannan kuttun shi yake kashe mutane sai ga mutum ya mutu tension ta bige shi isa ga tension ta yawan su har yara kanana kenan abu ne wanda ake gada ya zama to kamar wurasi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna fil jasadi mudgha a cikin jiki akwai wata tsoka idza saluhat saluhal jasad kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu annabi yake cewa a cikin jiki akwai tsoka in ta gyaru jiki ya gyaru in ta lalace jiki ya lalace to kenan kaga a ce ma ana zuwa likita a diba ka a likitance duk na'urar da za ta bakka da komi jikinka garas kake lafiya lau to amma wannan damuwar ta rashin zikirin Ubangiji ta tumainul qulub bakka da shi sai ga mutum kawai shi dai bai da lafiya amma kuma lafiyar shi lau to wannan zuciya ce bata daidaita ba to saboda haka duk zuciyar da ta yi nisa da Ubangiji subhanahu wataala so da yawa bakin ciki da kuttu da irin abubuwan musibu na neman duniya da sauransu yake hallaka ta Allah subhanahu wataala yake cewa man ya'shu an zikri rahmani nuqayid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk wanda ya nisa da zikirin Ubangiji sai Allah darma mishi shaytan kana tahiya kafa ka kafa shi kina duk abin da zaka yi ba wani kan kirki bane shi kuma shaytan ba zai ma abin alheri ba Allah subhanahu wataala ya samu dace babu abin da zai shirar da mu ya kawo mana lahiya da kwanciyar lahiya ta jiki da lahiya ta gari kasan mu rayuwa da muke ta yau da gobe kamar mu bi Allah da manzon shi da kuma zikirin Allah madaukakin sarki amma duk wani abin da ake dukkan makami ne Allah subhanahu wataala shine ke bada kariya Allah shine ke bada zaman lafiya Allah shine ke bada nutsuwa Allah shine ke bada lafiya duk abin da ka sani to in ka ce kai dubaraka ko kuma wani iyayewanka ko kuma wasu masu ilimi na duniya ko kuma wani abu daban shikenan sai Allah ya barku to shi yasa kenan mutum duk yayin da zaka shiga kawai ka dogara da Ubangiji subhanahu wataala ka tashi cikin dare ka roki Allah Allah zai kare ma me dace mutum kuma an muka zo abin da ya shahi mai addinin wanda abin da zai sai zamanto kamar shi ba bai iya daukan nauyin kanshi game da addini kullun sai ya jirin malami da sai ya je da malace shi ga abin da Annabi ya karantar abubuwan addini su ake kai da karan kanka in addu'a ce ba amma ba su ake kai in karatun Qur'ani ne kai ake so kai in wani ya ba karatun Qur'ani fa ya kwashi garabasa na warko garabasa kudin da ka bashi na biyu garabasa lada 10 da harafi guda kuma Qur'ani shi ya karanta musamman a cikin gidan shi ne ribobin aka fara lissahi yawa gare su kai kuma ma'ana kawai ga kanan dai kai ne kamata ka karanta Qur'ani ka samu lada 10 ka samu kariya ta Ubangiji ka samu zikirin Ubangiji ka samu wannan da'a da wanda suke masu karanta Qur'ani suke samu to kaga sun sabke ma kansu kuma kai ka sabke musu ɗan dalolinka to kaga duka irin wannan mutum ya kamata karan kanka kai ne ya kamata a ce kai wannan
akwai wuya cewa mutum bai da lokaci ba
ka sabke mushi
ana
ba irka ba ina hujja amma kuma rabe da hujja ai bai zama ba a gida wajen neman duniya babu dalili fa mutum ya ce ho bai da lokacin Qur'ani babu wani dalili mutum ba abin da zai ce ma Ubangiji subhanahu wataala abun da ke cewa kiyas mal farid kamar wannan abu ne wanda bai da alaka babu wani alaka ana zancen addini babu zancen wasa a ciki ai asa akwai abubuwa na rayuwa
irin mutane mutum ya samu gida da yake kai mutane
mashi karatu wannan duka ana yi shi ma karatun Qur'ani wanda ba wai ana nihin ba misali ba zai iya amfana ba shi wanda ya bada a sauke mai mai Qur'ani amma ba zai amfana da wannan ladan guda goma ba zai amfana ba da karatun Qur'ani da su suka yi abin da zai amfana da shi a ce ayi tawassuli da Qur'ani da karanta misali bukatar shi abu kaza sai a ce to an ya Allah dan shi wanda ka kai ma zai ma in ya ma adalci ne ya ma tawassuli da Qur'ani ya ce ya Allah don Qur'ani da karanta bawanka wane ya Allah ka biya mishi bukatar shi to wannan in ya ma adalci ne in dai bai ma ba haka to kawai ladan shi nashi ne karatun Qur'ani shi ne a ibada ne kamar sallar da azumi babu wanda zai ma wani amma zu misali a ce shi da yake wanda yake zancen ambuwa yana zance ne kamar umma da ya mutu ƴaƴan shi ai duk an aka ce wai aiki bai iske bawa ba wai ana zancen ba kowa da kowa ne mafi yawa magana ce ake yin da gutsarariya misali dan uwanka da musamman danka wannan kaga babu abin da zai hana ba wanda ya magana cewa in yayi wani aikin alheri Allah subhanahu wataala ya baka ladan ba aikin ka ne kamar yadda ka san gonarka ce wanda ka noma amfanin kanka zai zo to duk wanda yake da ƴaƴa da wanda ya tarbiyyantar da su to wannan duka abubuwan na kamar yadda Annabi ya ce alwaladu min kasabi abi in suka karanta Qur'ani in suka yi wata sadaka in suka yi abu kaza suka yi kaza ko shi da yana iya ma sadaka ya ce ya Allah ladan a kai ma babana to amma wanda ba da ba to nan ne malumi suke bayani su kuma mafi yawa wanda suke zancen irin kamar malaman da suka yi sana'a to mafi yawa nan ne ake samun matsala kuma bai dace mutum ya mai da karatu shine sana'a shi ya kamata a ce kana da sana'a in dai kana da sana'a ba za ka shiga cikin irin wannan yanayin kuma idan an ce ba a kawo kuɗi ba ya da kai bai shahe ka ba tunda dama ba shine sana'a ka ba to amma musu matanka hudu da ƴaƴanka kusan 20-30 kuma baka da wata sana'a kaga kenan dole a samu matsala eh shine ware da su dai wadannan mafi yawa gaskiya abinda yake tura rashin sana'a yana daga cikin manyan manyan ya abinda yake tura mutane irin wannan abubuwa
dan dangane da karatun Qur'ani shi karan kanshi yanda mutane wasu suke ji an sabbi Qur'ani yayin mu zo mu taru mu biyo kuma shi da waya mun gura mu shi na farko ya karanta
eh shi yanda wancan mutane suke tunani gaskiya ba haka bane su mutane suna tunanin kaman karatun da Qur'ani da aka yi karan kanshi ne zai kare wani misali a ce ko wata alloba ko wani abu ya zo shi kuma abin da yake muhimmanci bayan an karanta Qur'ani adda da za a yi ta bayan nan ita ce shi Qur'ani kaman ibada ne to ana tawassuli da ibada dan mutun yayi adda Allah kaman cikin sababuka ne na Allah ya karbi adda karatun Qur'ani na ciki azumi yana ciki mutun yayi karatun Qur'ani mutun yayi misali raka'a salloli ko mutun yayi sadaka ko mutun yayi sada zumunta ko kuma uwa da uba babban wanda ma kusan in bai yi su ba biyayya ga iyaye wanda iyaye suke raye to wannan kusan babu kai babu ma wanda zai kai wannan mutun yayi ma iyayen shi ihsani su ce mai Allah sa albarka mamma ga wannan abu kaza ina da bukata a samu adda ko baba to wannan sun suka ce ma Allah sa albarka Allah kaza babu wanda ya kai suwa ko wani malam wanda kake gani ko kuma wani wanda babu wanda ya kusa da ka babu shi kamar su
malam idan ba sa rayuwa ko kuma zaka wani kin hayi zaka tawassuli shi ma da shi Allah ya
yi aiza sosai zaka yi ko dangin su yawa in akwai wan ku ba ko kanin shi wanda mai haifar su guda to wadannan su ma ai kaman uwaye ne in kana dukiya in kana da waye suna da haƙƙi kuma abakan babanka gororin mammanka su ma wadannan suna da haƙƙi so da yawa gore ke ba muna magana kan zumunta ba amma akan zumunta ba ta kai ta ba kada kan uwaye su wannan girman haƙi to in suka mutu gororin mammaka abakan babanka su ma wayannan suna da haƙi na biyayya kama akwai da sai diyawu da Imam Nawawi ya kawo a cikin Riyadus Salihin na sada irin abubuwa na sada zumunta ko biyayya ga uwaye ya kawo wadannan gororin su abakan su wannan duka su ma mutum ya rika sada musu in Allah ya sa kana da wani dan abu a musu ihsani
wannan gane da addu'a da mutane suke yaya da cewa kamar misali da za a tara malamai su yi addu'a ga jama'a da ƙasa Allah ya rubuta ki mutane kan su kaza 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 wannan addu'a da karɓa ba ce gurin wannan
ayoyi duk abin da yake mai kyau ne misali amma ƙasa da kaga wani abu ne mai kyau amma misali a ce ayi zalunci ne a rihe bakin mutane ko kuma mutumin da ya ci bashin wani ya je ci mala muna da a rihe mun bakin shi kaga ai babu zancen adalci ne Allah ba a zalimi ba ne ba zai zalunci ba wani kenan Allah zai saka mushi
a kan kula idan mutane misali sun ka zauna sai ka zo aka ai sanke Qur'ani lokacin da ka zo da Qur'ani ne ai sa oil lokacin da ka zo sabkan nan Allah subhanahu wa ta'ala ya san Qur'ani masa ciki kuma ba wannan aka kawo ni da ba an ka yanka da noman da mun kusanci da ubangiji aka raba namu aka yi amfani da shi ba dan cewa Qur'ani ne da aka sarke ba wai dai shi ne sharadi
ko shi da dabbar tawassuli ne
yawa
kaman ma kenan babban abun addu'a da za a yi ta karshen to yanzu gashi mun gama Qur'ani to ya Allah dan wannan karatun da muka yi kaza ya Allah dan wannan yanka da muka yi ko ya Allah dan azumin da muka yi sai a ce misali ko da kamar yanzu na yau litinin a ce kowa ya azumi dama sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam kaga kenan kaman an ƙara mana daraja addu'a da zamu yi Allah sai ya karba mana sabubuka ne to nan sai mu dakata daga nan yawa insha Allah indai da rai da lafiya sai mu ci gaba sati mai zuwa abinda muka yi da Allah ya tara mu a cikin ladan gawa da wanda ke na kusuri Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi